This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Laraba 8 ga watan Janairu na shekarar 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa barazanar da ƴan bandaga ke yi a wasu sassan jihar Zamfara a Najeriya na ci gaba da kawo fargaba da damuwa tsakanin mazauna yankunan da matsalar ta shafa.
Duk ƙauyukan shinkafi da zulmi da isa da wanda ke bin hanyar shinkafi zuwa ƙaura zuwa shinkafi zuwa isa zuwa shinkafi zuwa sabon birni zuwa shinkafi zuwa sokoto yana cikin tashin hankali.
Daya daga cikin mazauna yankin kenan da aka yi hira da shi za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan idan an jima ƴan mun bude layukan wayarmu za mu so mu ji ra'ayoyinku akan hare-haren da ƴan bindiga da mamayakan Boko Haram suka kai kwanan nan a wasu yankunan arewacin Najeriya da ko da kokarin da hukumomin kasar ke yi. Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Bayan haka Sulaiman Muni Barma zai gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba wanda ya tattauna da wani mai lalurar idanu mai koyarwa a wata makarantar boko da ke jihar Adamawa a Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai kan birnin Zaporozhia da ke kudancin ƙasar Ukraine ya kashe akalla mutane 13 a yau Laraba tare da jikkata wasu da dama kamar yadda hukumomin Ukraine suka sanar. Harin ya zo ne mintuna kaɗan bayan da gwamnan yankin Ivan Fridov ya ga in cewa makamai masu linzami masu sauri da bawamai da ake tayar da su daga nesa sun nufi yankin Zaporozhia. Gawawwakin mutanen da harin ya ratsa da su da kuma mutanen da suka jikkata sun bazu akan wata hanya da kuma wuraren da ke makwabtaka da wata cibiyar hakokin sufurin jama'a da aka lalata. Tarkacen harin sun afka wata motar bus da fasinjoji a ciki, inji ofishin mai shigar da kara na Ukraine. Kazalika an lalata wasu manyan gidaje da masana'antu da sauran ababen more rayuwa a harin. Ma'aikatan agajin gaggawa na kokarin farfado da wani mutum yayin da ake iya ganin wuta da hayaki a wasu motoci a bayansa. Yau Laraba shugabannin Taliban Afghanistan sun masanta furucin da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi na cewa sun karɓi miliyoyin wato biliyoyin daloli na taimakon kuɗi daga Amurka tun bayan da suka dawo kan mulkin ƙasar. Hamdullah Pirat, mataimakin mai magana da yawun Taliban, ya mayar da martani ga ikirarin na Trump da cewa gwamnatin Kabul bata tsammanin ko neman wani taimako daga Amurka. A gaskiya Amurka bata bada ko sisin kwabo ga masarautar musulunci ba, inji Pirat, yayin da yake magana kan sunan gwamnatin Afghanistan ƙarƙashin mulkin Taliban. Maimakon haka, ta kwace tare da rike biliyoyin daloli da suka dace na mutanen Afghanistan, inji shi. Martanin da Taliban ta mayar ya biyo bayan taron manema labarin Trump a Florida ranar Talata, lokacin da aka tambaye shi yin sharhi kan zargin biliyoyin daloli na wata-wata da gwamnatin Biden ke yi ga shugabannin Afghanistan. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tare da taken tsaron Turai, ƙasar Poland ta karɓi shugabancin ƙungiyar tarayyar Turai a shekarar 2025 a wani muhimmin lokaci. Ƙungiyar EU mai membobi 27 na fuskantar matsalar tattalin arziki mai rauni da tasirin yakin Rasha a Ukraine da kuma samun cikas ga faɗar ƙungiyar. Wannan ƙari ne kan yanayin siyasa da ake ciki. Komowar Donald Trump zuwa fadar White House a wannan watan tare da shirinsa na saka Amurka a farko, wanda ya haifar da damuwa game da yiwuwar aza sabon harajin Amurka kan kayayyakin da Turai ke fitarwa da kuma ƙara matsin lamba a ƙasashen na Turai su bunƙasa kuɗaɗen tsaron su. A yayin da shugabanni a Faransa da Jamus suka shagaltu da kalubalen siyasar cikin gida, kasar Poland wanda galibi ana kallanta a matsayin mai kawo cikas a siyasar EU, yanzu ta kuma kujerar direba. Daga ƙarshe dubban mutane ne suka jajirce wa tsananan sanyi don zuwa fadar gwamnatin Amurka domin nuna girmamawa ga tsohon shugaban ƙasar Jimmy Carter, wanda ke kwance yau Laraba a tsakiyar demokradiyyar Amurka, gabanin jana'izarsa mai cike da farin jini. Masu makoki waɗanda suka haɗa da zaɓaɓɓun jami'ai da dama da mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris sun bayyana nasarorin da aka samu da kuma mutuntakar ɗan shekaru 100 wanda ya mutu a watan jiya. David Smith, farfesa a makarantar Carter don zaman lafiya da warware rikici a jami'ar George Mason, ya ce a fili tsohon shugaban ya yi tasiri a aikinsa. Ya shaida murya Amurka cewa ya ziyarci fadar shugaban ƙasa ne domin karrama mutumin, amma kuma don karrama ayyukan da Carter ya yi. Akwatin gawa tsohon shugaban da aka lullube ta da tuta ta isa zauren rotun da jiya Talata, gabanin babbar jana'izar ƙasa a gobe Alhamis idan Allah ya kai mu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Barazanar da 'yan bindiga ke yi wa wasu mazauna yankunan jihar Zamfara a Najeriya da sabbin hare-haren da suke kaiwa na ci gaba da janyo fargaba da damuwa tsakanin al'ummomin yankin da matsalar ta shafa, duk da cewa hukumomi na ci gaba da cewa an ci galabar maharan kuma tsaro ya fara inganta. Wakilin muryar Amurka Abdulrazak Bello Kaura ya ji ta bakin wasu al'ummomin yankin da ma jami'an tsaro game da matsalar, ga kuma rahoton da ya aiko mana daga Gusau.
Alubalan tsaro a jihar Zamfara na ci gaba da jefa shakku da rudani a cikin zukatan wasu al'umma, musamman na ganin yadda 'yan bindigar ke ci gaba da kai hare-hare a wasu yankunan jihar. Duk da cewa mahukunta na furta cewa ana samun sauki a kan lamarin, to sai dai wasu 'yan Najeriya kamar irin su Malam Zakar Adamu, shugabannin kungiyar Rundunar Adalci ta Arewa maso gabacin Najeriya, na ganin cewa ba ma dauko hanyar magance matsalar ba idan har 'yan bindigar za su iya kalubalantar jami'an tsaro da gwamnatin karan kanta.
Kasa kamar Najeriya a waye gari a ce wasu mutane sun bullo sun gagari gwamnatin Najeriya, wanda muke da komai Allah ba mu dukiya da makamai da kayan aiki duk muna da shi, a waye gari a ce wai ya gagari gwamnatin Najeriya, kaje har wani mutum ya fito a Najeriya na tutuwa cewa an kama dan uwansa an rike shi, wanda in ba a sake shi ba ya ce zai killace mutane ci gaba da kashi, wanda har yanzu ba magana da yake da kai dan ya fara yana yi, a waye gari a ce wai an rufe inda yake an rufe inda za a yi da shi.
Yace lokaci yayi da ya kamata al'umman Najeriya su samu sa'ida da kuma fita kangin tashin hankali da sauran matsalolin da suke fuskanta.
Saboda haka abu da ya gelle ran Najeriya hakkin gwamnati ne fa ta kare dukiyoyin al'umma da rayukansu da mutuncinsu. Yau an waye gari a Najeriya babu ɗaya abin da ake.
Har 'yan bindiga da ya a jihar Zamfara ya sace kunno kai ne a 'yan kwanakin nan, musamman a yankin Shinkafi da yankin Bukuyum da wasu yankunan jihar ta Zamfara da ke fuskantar hare-hare 'yan bindigar akai-akai. Wani mazauni ƙauyen unguwar Sarkin Musulmi da ke karamar kawo mulkin ƙauren Namuda ya koka akan harin zarin ruga da 'yan bindigar ke yi a ƙauyen nasu.
So muna kira ga gwamnati ta yi duk mai yiwuwa na ganin cewa an magance wannan matsala, domin abinda suke so su ga sun tada wannan gari suna zuwa irin bayan la'asar su bude ma mutane wuta, so mutanen gari su kai kokari suka nada masu gadi. Yanzu garin na an kashe musu mutum kusan mutum 7, don ga komandan masu gadi an kashe shi.
Shima Sani Abdullahi Shamba wanban Shinkafi ya koka karara akan barazanar da yace 'yan bindigar suke yi wa al'ummar karamar hukumar mulkin ta Shinkafi, inda har ya miƙa kokon baransa zuwa ga mahukunta na neman a ceto yankin nasu daga barazanar 'yan bindiga.
Duk ƙauyukan Shinkafi da Zurmi da Isa da wanda ke bin hanyar Shinkafi zuwa Kaura, zuwa Shinkafi zuwa Isa, zuwa Shinkafi zuwa Sabon Birni, zuwa Shinkafi zuwa Sokoto, yana cikin tashin hankali. Wannan matsaloli na tsaro wanda ya yi shekara 13 ana fama da shi, yaƙi cinyewa saboda sakaci na shugabanni. Ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki.
To sai dai Laftan Lakan Abubakar Abdullahi, mai magana da yawan rundunar tsaro ta haɗin gwiwa da ake kira Operation Fansar Yamma, wato rundunar a ƙirƙiro domin dawowa da zaman lafiya a yankin Arewa maso yammacin Najeriya, ya ce dakarun sojin sama da na ƙasa da ma sauran jami'an tsaro da ke aiki ƙarshen rundunar ba su yi ƙasa a gwiwa ba, kuma suna ci gaba da samun galaba akan yaƙi da 'yan bindigar.
dakarun sama wato sojojin sama su ma sun gabatar da wani samame a maboyar ƴan ta'addada da ke tsakanin Fakai zuwa Kwari. Shi wannan farmaki sun kai shi ne sakamakon bayani da suka samu na cewa ɗaya daga cikin kasurgumi ƴan ta'addada ake kira Bello Turji yana ganawa da makusantarsa a wannan wuri. Wannan hari ya yi sanadiyar raunata wasu daga cikin makusantan shi wannan dan ta'addada ake kira Bello Turji.
An dai kwashe gomman shekaru ana fuskantar kalubalen tsaro a jihar ta Zamfara, lamarin da ya sanadiyar laƙume rayuka da dukiyar al'umma masu tarin yawa. Abdulrazzaq Bello Kaura, sashen Hausa na muryar Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulrazzaq Bello Kaura, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na wannan mako ya samu bakuncin wani mai larurar idanu mai koyarwa a wata makarantar boko da ke jihar Adamawa, Najeriya.
A lokacin farko ba zan manta ba, na dauki jarakuna zan je gidan mai, sai na sami masu bada mai nasu mai suka ce malami za ka da mai a nima kamar yadda ake sayarwa, nima zan yi kokari da na rufa ma kaina asiri.
A Niger wani mai bukata ta musamman ya dage da aikin walda hade da kanikanci a Maradi.
Na yi karatu na Muhammadiya bangaren boko ne ban yi ba, tunda a lokacin akwai matsala ta rashin abun hawa tsakanin mu da gidanmu da kullun akwai nisa.
Sannan za mu karkare da fatan na kasassun Ghana a yayin da sabon zababban shugaban kasar John Dramani Mahama ya karbi ragama a jiya Talata 7 ga watan Janairu.
The buses, public transport systems, an za ka fita nan ka ce cikin gari, for instance persons with disability da shiga abin da muke kira nan ga trotro.
Masu bukata ta musamman a Najeriya na ci gaba da nuna azama wajen taka muhimmiyar rawa a al'amuran ci gaban al'umma. A jihar Adamawa da ke yankin arewa maso gabasin kasar, wani wanda ya tsinci kansa a halin makanta sakamakon kaddara na ci gaba da bada gudunmuwa a sha'anin ilmantarwa. Bakon shirin wanda a baya ya yi sana'o'i da dama ciki har da kasuwancin man fetur, malamin makaranta ne a yau. Yayiwa wakilin muryar Amurka Lado Salisu Muhammad Garba takaitaccen tarihin rayuwarsa.
Sunana Jibril Adamu Amzaranda, ni ne a zonal coordinator na kungiyar makafi a nan Najeriya gaba daya wanda yake fama North East.
A ranka da zonal wannan lalura da kake ciki na makanta, madauka cewa yaya al'amarin ya same ka ne da shi aka haife ka, ko dai bayan an haife ka aka tsinci kanka ciki?
Lalle gaskiya bayan an haife ne kusan ina ƙin shekara 11-12 abun ya same ni. Ba ciwo ba komai, dai kawai abun ya zo ne kawai kaman an ɗauke wutan nefa. To a lokacin da ya faru da ni haka, sai na duba na ga akwai sa'ayi na wanda su ma suna jujjuya sana'o'i. Sai ni ma nake, to kai makanta fa ba kasawa ba ne. Sai na fara sungulla, lokacin na fara sayar da petroleum da kuma gas da injin oil a lokacin. Don a lokacin farko ba zan manta ba, na ɗauki jarakuna zan je gidan mai, sai na sami masu bada mai nasu mai suka ce malami za ka da mai a nima kamar yadda ake sayarwa, nima zan yi kokari da na rufa ma kaina asiri. Aka fara bani yellow 2-3 a lokacin ana sayar da mai 65-65 lokacin. Na fara sayarwa ni kuma sai sayar da shi naira 100. A haka 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 zo, Allah ya taimake ni sai iyayena suka kai ni makarantar makafi a Jada, special education Jada.
Anan
Jada da mawa na fara koyan karatun ta makafi. Allah ya taimake ni na gama na tafi secondary school at the same thing a Jada in. Allah ya taimake ni da na gama na tafi makarantar da ake kira Aminu Saleh College of Education Azare Bauchi. Ya sami dalibai wanda ba masu gani ba, ba makafi ba ne, masu ido ne duka, kusan duk a department din ma mu biyu ne ko wanda ba mu gani.
Kuma ga koyi karatu a cikin
wannan gase, kuma sama da mutane 400 zuwa 500 farko muka zo muka fara karatu da su muka fafata. Allah ya taimake mu da taimake ni na gama NCE a 2021. Akwai wani wanda ake kira honorable member Ahmadu Faisal, wannan Laiki Hamidu Sali Laiki, madam manta ba ya zo nan ya bani abin da ake kira appointment, wanda malami ne na gefen malintaka na primary school. Daga nan aka yi posting nawa zuwa capital school, makaranta ne na masu ido. Allah ya taimake ni da na zo wajen sai ina karantar da a wajen.
Daga Najeriya sai makwabciya Jamhuriyar Niger, inda wani matashi mai larurar kafa ke aikin walda da kanikanci.
Suna na Salisu Stabiu, president na shi a ta uku karkashin kungiyarmu ta Guragu da ke jagoranci.
Salisu, a takaice meye tarihin rayuwarka?
Na farko dai na yi karatu na Muhammadiyya
Boko,
bangaren Boko dai ban yi ba. Akwai matsala ta karamcin rashin abin hawa lokacin an tsakanin na ekol, tsakanin mu da gidanmu da ekol din akwai nisa, shi kuma lokacin so yana ganin wannan da wai ne alin tun da bai da wani abun hawa wanda zai kai ni ya medu ni
zaman yake ne aka riga
to yayi ni ina ga tsayin na shekara 12 ma
da lafiyar ka daga
masassara ce nayi dare guda kawai, kuma wannan masassara akai ta zuwa likita ana dawowa kai ta zuwa la ganin shi dai ne sanadiya ne aka kai nan babban likita tun mara da kai irin wannan masaji din wanda ake ma gura lokacin ana tada ni in yi tsaye ko ga gini ko wanga ina yin tsaye, amma da yake ba a kwashashin wayo gusawa sai tana wahala da dai zama sanadiya ne ka sallama na ubangiji
yanda Allah
ya fara.
To bari mu je Ghana domin jin fatan na kasassun kasar a yayin da sabon zababban shugaban kasa John Dramani Mahama ya karbi ragama a jiya Talata 7 ga watan Janairu. Ilimi da kiwon lafiya da sukuri da aikin yi na daga cikin jerin abubuwan da suke fatan ganin sabuwar gwamnatin ta mai da hankali kansu, kamar yadda aka yi alkawali a yayin yakin neman zabe.
Ya ce wai ya ba free education for persons with disabilities those who are in tertiary school, sai na gurin samun aiki na gwamnati.
Kamar yadda dai lauya Abdulrahman ya ce suna buƙatar zababben shugaban ƙasa da ya cika alkawarinsa na baiwa masu fama da larurar na ƙasa ilimin gaba da sakandare kyauta. Yace a ba su aikin yi, haka kuma a yi doka da za ta sa a tsara motocin haya yadda zai dace da su. Haka kuma yace suna samun matsala a tasi na Uber, idan direbobin suka ga masu larurar na ƙasa ne sai su ki daukar su. To a sa doka da zai sa a hukunta wanda ya ki daukar su.
Masu sauraro, nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakin shirin daga Najeriya, Niger da Ghana da wakilan muryar Amurka, sai producer Julie Lizas Gresham, ni Suleiman Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
Allah a gaida Suleiman Mumuni Barma. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu, mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan har-haren da 'yan bindiga da mayakan Boko Haram suka kai kwanan nan a wasu yankunan arewacin Najeriya. Mun samu kira na farko daga Kaduna. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Kaduna? Malami ko malama daga Kaduna ko muna tare? Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Bala ne, kuma lare da shi shi a Niger ke tare da Nigeria.
To muna jin ka malam Bala.
Ya gaskiya hararen da ni Boko Haram ke tare da ni kuma yanzu ya ba da mamaki ba.
To mun gode Bala mai wankin hula yanzu kuma zamu je Sokoto. Assalamu alaikum dawa muke magana daga Sokoto.
Sokoto daga Jirkau Ahmed Ladan Jirkau ne jami'a da jama'a na kun jamure talaka.
To muna jinka Ahmed Ladan.
Eh gaskiya halaran da ke faruwa a Arewa maso yamma da kuma Arewa maso musamman mu a jihar Mata Sokoto sai mu dauki cewa koda akwai sakacin gwamnati to su kuma wayannan mutane yana da kyau a ce su ji tsoron Allah musamman idan muka dubi da gwamnatin jihar Zamfara ke fafutuka da ceton al'ummar sa na cewa ba zai nemi wani sulhu da dukkan wani dan ta'adda ba wannan yayi daidai kuma mu abin da muke kira ga dukkan a wayannan mutanen musamman shi da Turji da yake tsayin amili na gane yana musguna ma musamman mutanen da keto daga Isa yankin shi ba farawa to gaskiya wannan abin can bai dace ba kuma ya kamata ji tsoron Allah ya daita irin wayannan abubuwan.
To mun gode Ahmed Ladan yanzu kuma zamu je jihar Bauchi.
Gwamnati Ibrahim Bello shi na urugu.
To muna jan kamalan Ibrahim.
Ne magana Ibrahim Bello shi na urugu kan hukumar gama jihar Bauchi Najeriya.
Muna jan kamalan Ibrahim me ra'ayinka a kan maudu'in mu na yau?
Sai wani maudu'i ne mai kyau kare da kuka dauko wani yana taka mu da kare.
Amin. To me zaka ce game da hare-haren da ake samu kwanan nan?
Eh kare hare-hare.
Malam Ibrahim ko kana tare da mu? To ina ga layin Malam Ibrahim daga Bauchi ya goce yanzu kuma zamu je Kaduna. Assalamu alaikum dawa muke magana daga Kaduna.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sunana Sirari Iftikhar daga Ancau Karamar Kumar Kubo a jihar Kaduna.
To muna jin ka.
Eh akan wani maudu'in yake magana?
Game da hare-haren da 'yan bindiga da mayakan Boko Haram suka kai kwanan nan a wasu yankunan arewacin Najeriya kwanaki hudu da suka wuce an kai hari a Borno a wani sansanin 'yan gudun hijira sannan yankin Zamfara da Sokoto kuma mazauna yankin kullun cikin yanayin fargaba suke saboda hare-haren da ake kaiwa me zaka ce kuma hukumomi na cewa suna kokari an kusan cin galaba kuma an ci galaba akan hare-haren nan
gaskiya ne ni dai kan gaskiya kiran da zan yi anan shine a nemi sahalewan kasar Amurka a game da wannan jirage guda 12 da aka sau din nan ta bada dama a yi amfani da su inda yake da arziki an biya kuɗi a karkashin 'yan bindigan nan karkacewa Allah kuma ya ɗora sojojin Najeriya a kan azalmai.
To mun gode yanzu kuma za mu je Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Kuna magana da Aminu mai shayi na garin Garbace da kamar kuwa ta Bali.
To muna jin kamalan Aminu mai shayi.
Masha Allah kuma na ji maudu'in da ake magana a kai dangane da hare-haren da aka kai a Borno da kuma abubuwan da ke faruwa a Arewa maso yamma. To ba za mu daina sai addu'a da fatan Allah ya kawo mana sauƙin wannan lamari ba amma fa gwamnati ya kamata ta tashi tsaye ganin cewa an samu shekaru mai yawa ana kai waɗannan hare-hare kuma ana cewa ana kawo ƙarshen su amma ko kuma muka kawo ƙarshen nasu ba da fatan hukuma za ta tashi tsaye a gyara tsaro domin a nemi wa'annan 'yan ta'adda da waɗanda suke aure musu gindi daga waje su da nan gida Najeriya domin a hukunta su. Allah kuma ya kawo mana ƙarshen lamarin ta'addanci a faɗin Najeriya baki ɗaya da ma Amurka da duniya baki ɗaya. Na gode.
To mu ma mun gode Malam Aminu mai shayi daga Taraba yanzu kuma za mu je Kwantagora a jihar Neja.
Haji Jawarin Dauda kina magana ga injiniya mai jiro makeri Kwantagora jihar Neja.
To injiniya muna jin ka.
Kusan abubuwan yana tsawon mana Haji Jawarin Dauda saboda sai ka ji abin da ana cin galaba ya waɗanda 'yan ta'adda kuma sai ka ji sun fulfulo da gari sun waƙe gari sun kai hari to ta haka bai dace ba hukuma tana kyata ta kirga laba akan su kai kaji zumbuta a wani jahohi da ma ba kowa daga to ya dace gaskiya jami'an tsaro irin kokarin da suka yi su kara mai da himma a samu sa'a muku cewa ga dangin ta adda saboda wannan abubuwa yawa tsakanin Allah da Maryam Dauda.
To mun gode injiniya mai gera makeri. Yanzu kuma zamu je jihar Adamawa. Assalamu alaikum, jawa muke magana. To muna jin ka Buba Malam Buba.
Malam kuna ji.
To muna jin ka, me ra'ayinka game da maudu'in mu na yau?
Haka dai maganan ta'addar shi ko yan ta'adda da suke addaban Najeriya ko arewacin Najeriya.
Haka.
Gaskiya wannan abu ya kamata a ɗauki ka saura mataki a kare wa Najeriya, a kare wa mutanen arewa. Don yanzu ma waɗansu ƙauyuka a jihar Zamfara na yankin su wai wai ku biya haraji wai miliyan kaza miliyan kaza gwamnati na ji. Amma a ɗauki mataki a kansu abun ya gagara. To Allah zuwa mai munanin mun taimaka ko gwamnati. Mu nemi Allah, mu nemi Allah gaba ɗaya a taimaka a daƙile wannan abu.
To mun gode Malam Buba daga Adamawa. Yanzu kuma za mu je Kebbi.
Assalamu alaikum. Hajjia kina magana da dan Asaba mai fata daga nan ya wuri jihar Kebbi.
To dan Asaba mai fata muna jin ka.
To wannan hare-hare da suka dawo yanzu ya nuna cewa tsugune dai bata kare ba. Sannan wannan hare-hare da ake ma al'umma arewa tun zamanin shugaba Yar Adua ake yin shi har yanzu ba kare ba. To ina mayyamu na arewa? Ina tsokocin shugabannin kasa? Ina masu fada a jinin arewa? Yau arewa ta kama da wuta shekara da shekaru ana kashin talakawan arewa kowa ya gumda bakinsa wallahi duk abin da ya ce talaka ba sai baku ba idan ana fitowa a yaki wannan abin tsakani da Allah a fito idan ba a fito ba wallahi duk abin da ya ce talaka zai ciku.
To mun gode dan Asaba mai fata daga Kebbi. Yanzu kuma za mu je Katsina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Katsina?
Sunana Al'amin Kabir bayan da Hausa matasa dan kungiyar Maryam matasan Afirka daga birnin Katsina.
To muna jin kamalan Al'amin.
To Aunty Maryam, na ji gaskiya maudu'in da kuka dauko. Kuma dama abin da muke fama da shi kenan rashin tsaro. Nan kun kawo rahoto murya Amurka a lokacin da ya gabata kwanakin kadan har wannan an kashe mamu shugaban Fulani. To gaskiya ba mu ji daɗin wannan abin ba duk da irin matakan da gwamnatin Malam Dukure take ɗauka na lifar da wannan rashin tsaro. Amma abin gaskiya ya ci tara, dole sai an samar wa matasa aikin yi kuma sannan mu hito mu ma matasa mu kada yankuna mu da kanmu. Allah mu hauta matasa an ta murya na gode.
To mu ma mun gode Malam Al'amin daga Katsina. Masu sauraro, a nan za mu kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinku. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu saki ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Mun gode. To madalla, yanzu kuma mun zo ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
To a takaice, wani harin makamin linzami da Rasha ta aike kan birnin Zaporozhye da ke kudancin ƙasar Ukraine ya kashe akalla mutane 13 a yau Laraba tare da jikkata wasu da dama kamar yadda hukumomin Ukraine suka sanar. Harin ya zo ne mintuna kaɗan bayan da gwamnan yankin Ivan Fedorov ya gargaɗin cewa makamai masu linzami masu sauri da bawumai da ake tayar da su daga nesa sun nufi yankin Zaporozhye. Yau Laraba, shugabannin Taliban Afghanistan sun musanta furucin da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi na cewa sun karɓi biliyoyin daloli na taimakon kuɗi daga Amurka tun bayan da suka dawo kan mulkin ƙasar. Hamdullah Firat, mataimakin mai magana da yawun Taliban, ya mayar da martani ga ikirarin na Trump da cewa gwamnatin Kabul ba ta tsammani ko neman wani taimako daga Amurka. Take, wato tarayyar taken tsaron Turai, kasar Poland ta karɓi shugabancin kungiyar tarayyar Turai a shekarar 2025 a wani muhimmin lokaci. Kungiyar EU mai membobi 27 na fuskantar matsalar tattalin arziki mai rauni da tasirin yakin Rasha a Ukraine da kuma samun cikas ga fada da kungiyar. Wannan ƙari ne kan yanayin siyasa da ake ciki, komawa Donald Trump zuwa fadar White House a wannan watan tare da shirinsa na saka Amurka a farko, wanda ya haifar da damuwa game da yiwuwar adda sabon harajin Amurka kan kayayyakin da Turai ke fitarwa.
To da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Ladders Gresham wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni, da ma injiniyan Makal, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.